أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سسر رمو دكلمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا سايكا كسانتوا تردفو تشجوني سابا شرنا فتوي رحمة شرن دي كي باكو داما دوم ايكو دا تنبو ينكو لندا سكا شافي أبي دارا يوازوا غمالا دومن سامو مفتا كما أنا إيا ايكو من دا ساكونا نتنبو يتاتجوني شريني ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a yau dai muna Lahadi ne 20 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 29 ga watan Agusta na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku, wanda kuma zamu dora cikin shirin idan Allah ya yarda. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ayan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'umma, kowace al'umma ce ba za ta ci gaba ba, ba za ta samu wato kwanciyar hankali da zaman lafiya ba har sai an girmama rukunai guda biyu na al'umma, rukunin shugabanni da rukunin malamai. Waɗannan rukunai guda biyu kusan su ne suke tafiyar da lamarin al'umma, su ne suke tafiyar da abubuwan da suka shafi wannan al'umma na zaman lafiya ko na rashin zaman lafiya. Su suke sanin yaya ya kamata a bullowa kowane al'amari da ya taso ma wani al'umma, babba ko ƙarami. Idan ya zanto al'umma bata kasance al'umma ce da take girmama waɗannan rukunai guda biyu ba, ya zanto ba su da daraja, ba su da kima, ba su da martaba, to wani al'umma ba za ta taɓa samun haɗin kai ba, ba za ta taɓa samun fahimtar juna ba, ba za ta taɓa samun soyayya a tsakaninta ba. Za a samu rarrabuwar kai, za a samu rashin fahimtar juna, rigingimu, tashe-tashen hankula, komai zai iya faruwa cikin wani al'umma, kuma ba za ta ci gaba domin al'amarinta ba zai zama abu ɗaya ba, zai zama ta haɗa ƙarfinta guri guda ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wata'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani, ku bi Allah, ku bi manzo shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa ulil amri minkum da shugabanni daga cikin ku. A wannan ayar, kamar yadda muka gani zahirinta, Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da yi wa Allah da yi masa da'a, sannan yayi umarni da yi wa manzansa da'a, sannan yayi umarni da ainihin yiwa shugabanni da'a a bisa da'ar Allah da manzansa. Kamar yadda malamai suke faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala ya maimaita kalmar ko ya maimaita fi'ilin ati'u sau biyu, ya ce ati'u Allah, ya sake cewa ati'u rasula, amma da ya zo kan shugabanni sai cewa ulil amri, bai sake maimaita kalmar ati'u ba. Dan ya nuna cewa shugabanni ana yi musu da'a ne da bisa da'ar Allah da manzansa. Wato idan ya zanto sun yi wa Allah da manzansa da'a, to cikin abinda za a yi musu da'a kai ya saba wa da'ar Allah da manzansa. Malamai masana tafsiri tun da kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su, kusan kalmar su ta haɗu, kusan mafiya yawancinsu, in banda ƙauli na mutum ɗaya ko biyu, mafiya yawancinsu abinda suka fassara ulul amri sune ahlul ilmi wal fiqhi waddin, sune masana ilimi waɗanda suka san Allah, suka san hukunce-hukuncen Allah, waɗanda suke umarni da kyakkyawan abu, suke hana mummuna, waɗanda suke koyar da mutane addini, wannan shine abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas shi aka ruwaito daga Jabir ibn Abdullah shi aka ruwaito daga Al-Hasan al-Basri shi aka ruwaito daga Ata ibn Abi Rabah shine aka ruwaito daga Mujahid ibn Jabr da Abu al-Aliya da sauran Abu al-Aliya al-Riyahi da sauran malamai da dama daga cikin magabata abin da aka ruwaito daga wajen su na fassara ulul amri shine ulul ilmi wal fiqh أولو العلم والفقه في الدين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس دينهم وتسوني وأن سكي الإلمين الدين سكي سن كنشو كنشان الدين سكي أمرني لك كياوان أبو سكي هنا ممونا سكي سند متاني الدين سو سوال هكا كاقا أشي حتى شوى قبنين ملكي وان دعان رويتو وانان دقا وترواية دقا عبد الله بن عباس ya fassara ta da cewa umara usraya wato shugabanni komandoji na yaki da ake turawa akwai kaulin da aka ruwaito da cewa umara usraya ana nufin shugabanni na komandoji da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake turawa na mayaka ya ci cewa to ai musu biyayya to amma dai mafi yawancin malamai Ibn Abbas abinda aka ruwaito shi ma daga wajensa ya ce ana nufin ulul ilmi wal fiqh hakan almajiransa su ma abinda suka fassara أولي الأمر دشين وشين أولي العلم والفقه ابن جرير الطبري يارين جاير دشو أنا نفين شوها قبني نملكي نسياسة ما ابن كثير لوقت نسوك بيو دو قبايا وقت نسوك زود قبايا سوكي تفسيري كما ابن القيم أشكين شوها مغنغنسة سنة شوها دوك بيين أكي نفين أنا نفين شوها قبني نعلمي دشوها قبني نملكي واتو معلمي لكم وقت نسوكي شوها قبني na 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 milki wadanda suke gudanar da al'amuran al'amuran al'umma cewa ayar duk ta kunshe su ulul amri ya kunshi duka wadannan rukunai guda biyu su duka biyin ake nufi to amma a sani cewa su shugabanni na milki su ma dole ne su yi wa shugabanni na ilimi biyayya cikin abin da duk za su gaya musu na hukuncin Allah wato biyayyar shugabanni wato shugabanni wadanda suke rike da sha'anin milki dole ne su saurari waɗanda suke da ilimi na shari'ar Allah suka san hukunce-hukuncen Allah dole ne su nemi sani a wajen su kuma su yi musu biyayya a gurgurdan yadda za su yi musu biyayya gurgurdan yadda su ma za su samu biyayya daga mutanen su Allah subhanahu wataala ya sanya biyayya ga malamai tana tare da biyayya ga Allah da manzansa biyayyar su kuma shugabanni tana tare da biyayyar su ma Allah da manzansa wanda sukan san haka ta hanyar malamai malamai su zasu yi musu bayanin menene Allah yake so menene ya hana me yake me daidai me ba daidai ba malamai su zasu yi wannan bayanin shugabanni kuma zasu gina dukkan abin da zasu gina na tafiyar da shugabancin su da mulkin su a bisa wannan bayanin da suka samu na manufa ko muradin Allah subhanahu wataala daga wajen malamai gurgurdan yadda malami yabi Allah da manzansa yayi bayanin hukuncin Allah da manzansa gurgurdan yadda zai samu biyayya shi ma daga waɗanda suke wato waɗanda aka umarta su yi masa biyayya gurgurdan yadda zai bijire musu gurgurdan yadda za a bijire masa haka nan shugabanni gurgurdan yadda za su bi Allah da manzansa su yi aiki da karantarwar malaman su gurgurdan yadda za su samu biyayyar mutane idan har suka bi Allah da manzansa suka yi wa Allah da manzansa da'a suka tsaya kan karantar wanda malamai suke yi musu ta cewa ga abinda Allah yake so ga abinda Allah ya hana to gurgurdan kuma yadda Allah zai wato juya zukatan bayinsa su so waɗannan mutane saboda ka yayin da duk shugaba ya zanto mai bin Allah da manzansa ne mai sauraron nasiha ne daga malamansa masu karantar da shi Allah annabi mai sauraron su ne mai aiki da magana su ne gurgurdan kuma yadda zai samu soyayyar mutane Allah subhanahu wataala zai karkatar da akalan zukatan mutane zuwa ga san shi za su so shi kuma za su yi masa biyayya gurgurdan yadda zai bijirewa Allah da manzansa gurgurdan yadda zai saba wa Allah da manzansa ya saba wa karantar da ake masa ta addinin sa gurgurdan kuma yadda Allah subhanahu wataala zai sanya mutanen da yake mallaka da yake mulka su kuma su bijire masa su yi masa da'a su yi masa biyayya Ubangiji subhanahu wataala ya sa musu kinsa a zukatan su saboda haka ashe kaga idan shugabanni suna son su samu wato da'a ta mutanen su da biyayya ta mutanen su da girmamawa da mutanen su to su bi Allah su bi manzansa kamar yadda su ma malamai in suna son su samu wannan to su riƙe Allah da manzansa su karantar da abin da Allah ya ce da abin da manzansa ya sai Allah subhanahu wataala ya sanya soyayyar su da kaunar su a cikin jama'ar su da mutanen su saboda haka waɗannan rukunai guda biyu ake buƙatar ya zanto ana tare da su kuma ana ba su gudunmawa da haɗin kai cikin duk ayyukan da suke matukar bai saba wa Allah ba wato a bawa malamai girman su da haƙƙin su da darajar su matukar dai suna karantar da abin da Allah ya ce da abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne shugabanni su ma lalle a ba su darajar su da martabar su da matsayin su matukar dai ba sun zo da wani abin da ya saba wa Allah da manzansa ba saboda haka samun wannan kauna da soyayya da girmamawa tsakanin rukunin al'umma da waɗannan rukunai guda biyu na malamai da mashuhurki shi ke sawa al'umma ta ci gaba shi ke sawa al'umma ta samu kaunar juna ta samu soyayyar juna saboda haka zagin shugabanni ko zagin malamai wani abu ne wanda yake alama ce ta rushewar al'umma domin waɗannan su ne idan suka gyaru al'umma za ta gyaru in suka lalace al'umma za ta lalace in yau malaman cikin al'umma ko shugabannin cikin al'umma suka zama latasattu babu shakka ba za a samu kyakkyawar tarbiyya cikin al'umma ba ba za a samu mai kwaba ba za a samu mai nasiha ba za a samu mai cewa ai kaza daidai bane a bar kaza ba daidai bane sai zanto al'amarin al'umma ne ya lalace ya sakarkwace don haka wannan al'umma ba za ta taba samun ci gaba sai dai ta ci baya ashe kaga samun wato daidaitan waɗannan mutane ko rukunan mutane guda biyu na malamai da kuma masu mulki shine daidaitan al'umma da ci gabanta shi yasa har koyaushe ake son a samar da irin waɗannan a cikin al'umma a samar da malamai na kware a samar kuma da shugabanni na kware wato shugabanni na addini masu gaskiya masu amana masu faɗar gaskiya masu faɗar Allah da annabinsa a kuma samar da shugabanni masu adalci masu kokarin zartar da hukuncin Allah masu tausayin talakawansu da kaunar talakawansu wannan shi zai sa samuwarsa a cikin kowace al'umma shi ne yake sa wannan al'umma ta ci gaba shi yasa za ka ga musulunci ya tsananta wajen yin abin da zai taɓa martabar waɗannan rukunai guda biyu saboda in aka rushe su an rushe al'umma in aka rushe ganin darajar malamai a cikin zukata aka rushe ganin darajar shugabanni a cikin zukata babu shakka an rushe wannan al'umma dan ita wannan al'umma ta rasa waɗanda suke rike da wato umarni da hadi a cikinta kamar a ce ne ga sojoji an tura su yaki amma babu komanda babu wanda yake shugaba mai cewa ayi kaza a bar kaza abinan ka abinan ya zanto kowa cin gashin kansu kaga wannan sojoji ba wata nasara da za ta iya ci cikin dan kankanin lokaci abokan gaba za su gama da su to haka al'umma idan ya zanto babu shi waɗannan rukunai guda biyu a cikinta ko kuma a martaba su da darajar su da kwarjinin su ya zube to babu shakka wannan al'umma babu yadda za a yi ta ƙara samun ci gaba ko ta samu haɗin kai balantana har ta yi ƙarfi ta yi wani abu ta tsina wa kanta wani abu shi yasa Anas ibn Malik yake cewa waɗanda suke shugabannin mu yana nufin manyan sahabbai sun koyar da mu cewa Allah na subba umara'ana wa Allah na subba umara'ana wa la nughshahum wa la na'siyahum wa nattaqillaha wa nasbir sun koyar da mu cewa kada mu rika shagin shugabannin mu kada mu rika cin amanar su kada mu rika saba musu kuma mu kiyaye dokokin Allah mai hakuri wannan shine abinda Anas yake cewa sauran manyan sahabbai sun koyar da su cewa idan aka ce wannan shugaba ne to ya kamata mu kiyaye masa martabarsa kada mu fito fili muna zagin sa kada mu fito fili muna la'antar sa muna gaya masa bakaken maganganu muna masa ba'a kamar yadda yanzu al'amarin ya koma ya kaga cewa wannan darajar shugabanni babu ita a cikin zukata haka nan kuma ake kokarin alalata wato alalata sura ta su kansu malaman wato malaman addini alalata sura su saboda ya zanto al'umma babu mai kubatta babu wanda ya ise ya ce kada ayi kaza ko ayi kaza ko a hada ayi kaza babu ya zanto babu wannan shikenan a wannan lokacin kowa zai yi ta zaman kansa ne a ita ci barkatai a cikin rayuwa saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarni da da'ar Allah da da'ar manzansa sannan kuma ya gwama biyayya ga shugabanni zuwa ga da'arsa da da'ar manzansa sallallahu alaihi wasallam da nuna maka cewa da'ar shugabanni wani abu ne wanda yake da yake da matukar muhimmanci. Amma aka ce shugabanni dan wasu dusa da aka ce shugabanni kawai abinda suke kawo shugabanni na siyasa na mulki, wanda shugabanni na ilimi masu karantar da addini su ne farkon waɗanda suka shiga cikin wannan aya. Har wanda daga cikin magabata ina ko Ibn Juraij ne yake cewa ai in ka koma fadar Allah subhanahu wataala inda zaka gane masu ilimi ake nufi, masu sanin hukuncin Allah. Fadar Allah da yake fada cikin wannan sura ta Nisa'i, da cikin sura ɗaya ne ayoyin suka zo. Allah yake cewa idza ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bi ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لشي idan wani al'amari yazo musu da ya shafi tsaro ko tsoro, wato zaman lafiya ko tsoro, azau bihi sai su ta yayata shi walau radduhu ila ar-rasul, da a ce sun maida abin zuwa ga manzo, wa ila uli al-amri minhum, da waɗanda suke shugabannin su, la alima hul ladina yastabituna minhum, da waɗanda suka iya gano hukuncin daga cikin su sun gane kansa. Kaga Allah sai ya ce yastabituna minhum, al-istinbat aiki ne na malamai waɗanda suke da ilimi, su ne wanda abinan magabatan suke cewa ulul ilmi wal fiqh, wanda suke da ilimi. Saka kaga ashe wa ulul amri farkon waɗanda za su shiga su ne al-ulama al-fuqaha, malamai masana Allah subhanahu wataala, malamai masana hukuncin shari'ar Allah, su ne farkon wanda suka shiga cikin ulul amri. Sannan al-umara su ma su shigo, wato shugabanni na mulki, shugabanni na siyasa su shigo su ba cikin wannan. To amma tafiyar shugabanni na siyasa ba za ta yi ba sai tare da tafiyar malamai masana Allah, masana addinin Allah, waɗanda za su baya wa mutane abinda Allah yake so da abinda Allah baya so. To da wannan ne al'umma za ta samu ɗaukaka, za ta samu ci gaba, rusa mutunci da daraja da martaba ta waɗannan rukunai guda biyu, martaba ta malamai da martaba ta masu mulki. To kokari ne ta rusa al'umma gaba daya. Allah ka kiyaye shi.
To amin su amin, mallan Allah ya saka da alkhairi. To tambayar mu ta farko ayo ta zo daga Muhammad Kubali tsohon garin Rano, yake cewa malam menene hukuncin wasu daga cikin mawuta da suke saida naman kare a matsayin naman akuya, kuma sannan wanda ya ci wannan naman ya yi kamata ya yi?
To amma yau gara mai hukuncin su, wannan abu ne a zahiri. Allah ya haramta cin kare, baya daga cin abin da aka halatta cin sa ko mushi, abin da aka halatta haka an haramta cin mushi. Saboda wanda yake sayar da wannan yana sayar da abin da aka haramta, saboda yana ayyuka aiki na laifi, yana cutar da kansa, yana cutar da bayin Allah kuma. Ya sayar musu da abin da inda sun sani ba za su saya ba, za su yi kyakkyawan abin. A wanda kuma ya ci bai sani ba, kuma a ce mai hukuncin sa, ya ci bai sani ba mai hukuncin sa, babu magana hukuncin sa, tunda ba yana sani ya ci ba, sai dai yana sani an ce masa naman kare ne kuma ya ci, to ya ci haramu.
To wannan shi kuma tambaya ita ma tana da kama da wacce yake cewa ya halatta musulmi ya kama buri ya yanka shi domin sayarwa ga kiristoci.
Duk abin da aka haramta maka shi, an haramta maka kuɗin sa. Koda wani yana yi shi a addinin sa ko a al'adar sa ba wani laifi bane, kai in ya zama addinin ka laifi ne, haram ne kai. Inna Allah, annabi ya ce inna Allah idza harrama shay'an harrama thamanahu, da abinda Allah ya haramta to ya haramta kudin sa. Saboda an ce wannan abu haramun ne kai ka ci, to haramun ne kuma ka dauka ka sayar ma wanda zai ci ka karbi kudin, haramun ne. Kamar mutum ne ya ce shi ba zai sha giya ba, amma babu laifi ya sayarwa da masu sha, wai je wanda ba musulmi ya sayar musu da giya, ba wanda ka ji ya taɓa faɗar haka, duk ya lalacewa mai fatawa ya ce maka kana iya zuwa ka sayar da giya. Duk da an ce akwai wani cikin irin masu rusa addinin Allah da sunan fatawa ya ce za ka iya zuwa ƙasashen Turai ka buɗe gidan giya, amma ka sayar wa musulmi, kaga wannan mummunar magana ce. Saboda in har Allah ya haramta abu, to ya haramta kuɗinsa, ba ta yadda za ka ci kuɗin wannan abu, ba halal ba daidai ba ne. Kamar wanda suke ɗaukar jakuna suna sayarwa masu yanka su ci, duk wanda zai riƙa sana'ar sai da jaki ga wanda suke yanka su ci, haramun yake ci, yana cin haramun ne. An ka sayar ma wanda suka san amfani suke wajen hawa ko ɗora kaya, wannan babu laifi, tun ya halatta daman a hau ko a ɗora kaya, wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha. Amma ka ba ma wanda zai ci, ka san yanka yake ci, kamar sayarwa su kai kudu a yanka a ci, wani haramun suke ci.
To sai wannan yake cewa malam tun yana shekara 5 mahaifiyarsa ta goya shi ta yi aikin haji tare da shi, shi mallan ya soke faralin aikin haji ko kuwa sai ya saki idan ya samu hali?
To wani farali da ai ba farali a kansa bare ya sauke. Lokacin da kake yaro faralin bai hau kanka ba, bare ka ce ka sauke. Abinda yake kanka shi kake cewa ka sauke, amma yaro karami faralin haji bai hau kansa ba. Yana daga cikin sharuɗan farillar haji ta hauka mutum ya zama balagagge, yato ya isa munzalin balaga, to lokacin ne farillin haji ya haukansa. To inda a wannan lokacin mahaifinka zai dauke ka ya tafi da kai ko a biya maka kaje kai haji, shi ke da ta sauka da kanka tana ka balaga. Amma yaro karami wanda bai balaga ba, babu farillin a kansa, ballantana ya ce ya sauke.
To sai sakon Amata Janir Gaida yake cewa me ye hukuncin mutumin da yake sanya karatun Alkur'ani a speaker da rana wajen da ake hada-hadar kasuwanci ana kuma hayaniya?
Wannan bai girmama Alkur'ani ba. Alkur'ani baya dacewa ka bujirar da shi inda ka san za a keta alfarmarsa. Alkur'ani cewa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah cewa in ana karanta Qur'ani to ku saurare shi, ku yi shiru domin a yi muku rahama. Ashe kaga wanda yake sauraron Qur'ani, wanda ake karanta Qur'ani a gabansa ana buƙatar sa da ya saurara ya shiru. To sai kai kaje gurin da kasancewa babu ta yadda za a yi ayi shiru a wannan gurin, hayaniya ce. Domin kai kasuwa daman guri ne wanda yake mai hayaniya, iyakum haishatul aswaq, guri ne wanda yake mai hayaniya. Ba ta yadda ka shiga kasuwa ka ji tsit, ba motsin komai, guri ne mai hayaniya. To kaje daidai wannan gurin ka saka karatu Alkur'ani, kaga kamar ka ce ku zo mu wulakanta Alkur'ani ko ku zo mu keta alfarmar Alkur'ani, wannan baya halatta, bai dace ba. Saboda duk mutanen da suke sa Alkur'ani gurin da suka san cewa a kasuwa ne, in ka sa dan abin speaker ka abin nan dan abin earphone dinka a kunne kana sauraro kai kadai, wannan babu laifi. Ko ka rage sautin ka kai kadai kake sauraro, amma ka daga sauti mutane kuma ana ciniki da wani ma za ka ga shi ya kunna amma kuma hira yake ko da kwastomominsa ko da wasu da suka zo gurinsa, amma kuma ya kunna karatun Qur'ani. Wannan akwai rashin darasta abin ababen bautar Allah. Zalika man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub, to ruwan da zai girmama abubuwan da suke na bautar Allah ne, to wannan daga cikin taqwa ta zukata.
To sai wannan yake cewa mallam, idan mutum aka bashi kuɗi akan ya sayi Alkur'ani ya kai masallaci, sai yake kuma da buƙatar kuɗin, dan haka sai ya kashe, shin ya ci halak ne ko kuwa dole sai ya saya idan ya samu kuɗin ya kai masallaci?
Da za a yi mutum ya ba da kuɗinsa dan kai masa sadaka jariya, kai kuma ka cinye kuɗin, ai ya san ka, ya san katila ma kana da buƙatar, amma ya ce a kai masallaci, yana son yi wani abu sadaka jariya wacce zai ci gaba da samun ladan, kai kuma sai karɓa ka kashe dan san zuciya, wannan ba daidai bane. In kana buƙata sai ka gaya masa cewa to kai ma da Allah ya taimaka maka, kana cikin wata damuwa ko kana cikin buƙata, amma ya baka ka zagaye ka abin nan, kana jin yaji labari zai ji dadi. Saboda sai dole ka sayo ka kai masa wannan Qur'anin, ba za ka cinye wannan kuɗi ba, ka ce ka ci halal.
To shi ma nan kusan irin wancan ce yake cewa idan mutum ya bada kuɗi kan ciwar kuma ai masa sadaka kuma fa, sai mutum ya dauki wani bangare na kuɗin ya siya wa iyalansa abinci ba tare da wancan ya sani ba, shin kuma yana yi masa addu'ar neman buƙatar tashi, shin abin da ya ci ya calar shi kuma?
Idan mabuƙaci ne shi ma, wato ya cancanci shi ma a bashi sadakar, ya ce ka yi sadaka ga fuƙara, shi ma kuma faƙiri ne, sai ya ce babu laifi. In yana iya, in a ciki akwai buƙatar sa, sauran kuma ba waɗanda su ma suke buƙata, kai ya cinye shi kadai ko ya handime shi kadai, sai ya dauki iya buƙatar sa, sauran kuma su ma ya tattaimaka musu, ba ya tattare ya cinye ba. Sai dai inda mun dan abin da aka bayar bai taka kara karya ba, zai wuce shi ma buƙatar sa ba, kuma shi fakiri ne. To in yayi amfani da shi a matsayin sa na fakiri, babu komai.
To sai nake cewa mallam, shi yana zama a shago ne na mai gidansa, idan mai bara ya zo ya bashi kuɗi daga cikin kuɗin shagon, shin shi ma yana da lada ko kuwa mai shagon ne kadai ke da lada?
Idan mai shagon ya amince masa damun cewa dan mai bara ya zo ko mai bukata kana iya masa, ko dai tasrihi ya bayyana masa haka ko ku a'a a gabansa ma yana yi ba tare da ya hana ba, in yayi haka yana da lada. Kamar mace ce a gidan mijinta, almajiri ya zo ya bara al'ada ta gudana almajiri nemi abinci aka dauka aka bashi ba miji ba zai zo yana fada ba yake ka ba almajiri yayi bara ki bashi abinci an san cewa ana yin wannan taimakon saboda in yayi annabi yace tana da lada mijinta yana da lada saboda kai ma kana da lada mai gidanka da ya aje ka a gurin wanda dukiyarsa ce shi ma yana da lada amma in ya zanto ba da izinin sa kake yi ba mun ce izini ko dai yace ya baka izini kai ko kuma a'a ka saba yi a gaban sa ma baya fada baya magana ma'ana ya amince yin haka in ba da wannan izinin kake ba to laifi kake yi
wannan yace idan mutum ya ranci kuɗi a wurin wani yayi sadaka shi wanda aka ranci kuma ya ki biyan kuɗin shin wanda aka ranci kuɗin a wurin sa zai samu ladan wannan sadakar ko kuwa shi wanda ya ranci kuɗin ya ki biya
ban gane ba
mutum ne ya ranci kuɗi a wurin sa sai yayi sadaka da kuɗin Tama kuma sai ki biyan sa kuɗin da ya ranta din mai sadakar da su to shi wanda ya bada rancen zai samu ladan ko kuwa
kawai ya ce maka kuɗi wannan kuma tsakaninka ne da shi amma ita aikin ibada yana buƙatar niyya kai niyyar da ka bashi niyyar ce ta rance ba ta yi sadaka ba to zan menene kuma za ta dawo ta zama taka saboda inda mali kulli imanawa manawa abinda yake niyyar ka shi zaka samu niyyar ka rance shine ka taimaka masa lokacin da ya bukata kana da ladan wannan taimako da ka bashi na bashi rance in ya kibiyan ka kuma wannan haƙƙi naka yana nan race a wuyan sa mutsar baka yafe masa ba shi ko cin sadaka da yaje tsakanin sa ne da Allah ba za ta dawo ta zama taka ba
wani yace malam mutum ne ake bin sa kuɗi bashi kenan har Allah ya dauki ransa to bai biya wannan kuɗin ba sai wanda yake bi bashi din yazo yake cewa ai ya yafe masa wannan kuɗin da yake bin sa sai wasu suke cewa ai wannan yafiyar ba ta yi ba shi malami ne gaskiya
yasa suka ce ba ta yi ba to shine mai haƙƙi yace ya sauka da kan haƙƙinsa shikenan dan mai za a ce ba ta yi ba dan ya mutu baya duniya sai a ce kuma shikenan in ya su ya yafe ba za ta yafu ba wani hujja da take nuna haka
sai shi kuma ne ke cewa malam ya halatta mutum ya fidda wata rana domin yin sadaka kamar ranar juma'a
bai dace zama ya nufi wata wani aiki na ibada musamman da wata rana saboda ya ce falalarta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a keɓance ranar juma'a da azumi ko kiyamul laili ko daren juma'a da kiyamul laili wato a keɓance daren juma'a da kiyamul laili ko ranar juma'a da wata ibada da azumi ya ce saboda girman ranar bari in riƙa yin azumi duk juma'a ko kuma saboda girman ranar bari duk daren ranar juma'a wato ran alhamis da daddare in tashi in kiyamul laili annabi ya hana wannan saboda haka baya daidai ka ware ta da wata ibada ta musamman saboda ita kanta ita wannan ranar in ya zanto watakila ko a lokacin ne kake samun yin abun sai kai misali mabukatan da kake yi wa a juma'a kuke haduwa wannan babu laifi ba wai dan ranar ka ware ba amma ka ce saboda ita ranar saboda ka bara ka rika yin abin da wannan ba daidai bane
wani ke ce malam idan mutane biyu ko uku zuwa biyar ko fiye da haka suka rasa sallar juma'a a jami'i tare da liman saboda ruwan sama kuma su ba matafiya bane shin za su iya yin sallar azhur a jami'i ko kuma sai dai kowa ya tasa daban
dama duk wanda ya rasa juma'a to azhar ce a kansa abinda dai kawai ba a yi shine ranar juma'a ba a bude masallatai na 5 salawat ba za a bude masallatai na 5 misali a ce masallacin ungomu ranar juma'a ni ban je juma'a ba sai yanzu in kira sallah in ji ko a unguwar akwai wanda su ba su zuwa mutare mai azhar wannan ya saba wa sunna amma dan misali kun shiga masallaci ku samu an yi juma'a ko kuma ga kunan ku ko uku ko hudu ku yi jami'in ku babu komai abinda ba a yi shine a bude masallacin 5 salat a yi a ce za a yi azhar a ciki ranar juma'a wannan ya saba wa sunna
to ne ke cewa malam shi ya kasance yana aikin kiwon dabbobi ne a can kasa Algeria to sai wani ya dauke shi a kan zai rika masa kiwo kuma wajen aikin a daji ne tafiyar wajen kilomita 400 shi ne ke tambayar shi yaya hukuncin sallar juma'a akan shi
ba ya da sallar juma'a sallar juma'a ana yin ta ne a cikin gari a musar ake yin sallar juma'a ba a daji ba daji wanda kake daji dai ba gari ko ka kafa ba a garin babu maganar juma'a sai ku yi azhar
wannan shi kuma yace da Allah malam shari'a ta bayar da damar ayi sallar nafila fiye da raka'a biyu kafin sallar juma'a
ya halatta hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya ce sahih al-Bukhari wa yusalli ma kutiba lahu. Yazo annabi yace duk wanda ya fita da safi man ikta sala wa tatahara wa dahana wa masha'ila al-masail wa masail al-masjid fi waqarin wa sakina wa salla ma kutiba lahu. To wanda ya wanka ranar Juma'a ya yi tsarki ya sanya turare ya safa mai ya sanya turare ya tafi masallaci cikin nutsuwa, sannan annabi ce wa yusalli ko wa salla ma kutiba la, ya sallaci abinda aka Allah ya riga kaddara masa zai sallata, kaga ba a kayyade ba kafin zuwan liman min qabli an yati al-imam. Saboda sallar da zai ta nafila bayan tahiyatul masjid to ba ta da wani kaidi cewa in yayi biyu ko yayi hudu ko yayi shida kai ya kare, ba a sa wannan kaidin ba.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatoyin Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma a kan turaren dan adam na Najeriya, wato na Kumsat. Kuma muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma da za ku aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin, ku dakace mu. Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatoyin Rahma, inda muke tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa. Kuma dai za ku aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri namu, kamar yadda hanyoyin suke bayyana a kan akwatunan talabijin ɗinku. Malam, tambayarmu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa shin za a iya cewa annabawan Allah cewa Allah ya ji kansu da rahma?
Eh, me zai hana rahmar Allah kuwa? Ai tayaro ci ko rahmati wasi'at kullu shay. Wa sayta kullu shay'in rahmatan wa ilma. Rahmar Allah ba wanda bata yalwata ba, bata shafa ba. Annabawan Allah suna roƙon Allah rahma, illa taghfir lana wa tarhamna. Nabi Adam da Hawwa lokacin da suka ci itaciya, cin ba kai mana gafara ba kuma ka ji kanmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Musa laqad uziya bi akthar min dhalika fa sabr. Allah ka ji kan Annabi Musa, ya ce rahimallahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Ya ce Allah ya ji kan Annabi Lut, lalle yana da wata madogara wacce take mai karfi, shine Allah. Sauraka ana cewa annabawa Allah ji kansu da cikin abinda muke fada a salatul ibrahimiyya a wasu lafazin warham muhammadan, ka ji kan annabi Muhammad, annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda shine sama da kowa, shine sama da kowace halitta, amma muna roƙa masa rahama. Hadisin Muawiya ibn al-Hakam al-Salami da yake cewa اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. يجي الله كجي قينا ني ده محمد كك كجي كان واسو تاري ده مو. النبي يجي لقد حجرت واسعه. اي كا كنتت ابو مي يلوا. يرحمر الله يا ذاك تشي مو بيو كدي. تنا ده يلوا ورحمتي وسعت كل شيء. سبحانك انا يا فدا. انا يجي مسو. منا ما فدا cikin salatin warham muhammadan. Ka ji kan Annabi Muhammad.
To sai wanda yake cewa malam tambayarsa akan wajen biyan kuɗin makarantar yara ne, yace a yanzu aka ga makarantu wa dina musulmai suna rubuta cewar sai mutum ya biya kuɗin medical ko kuma damages ko wasu dai charges da ba lalle yaro ya aikata wannan abun ba, kuma yace ko wani term sai an biya wannan kuɗin. Shine ke tambayar malam, shin wannan ya halatta kuwa
a biya su kuɗin kafin yaro ya shiga? Abai bai dace a karɓi kuɗin abinda ba za a yi maka hidimar wannan ba. Ana karɓar kuɗin da kai za ka buƙaci wannan hidimar a yi maka, amma kuɗin da ba za ka buƙaci hidimar ba kuma a karɓi kuɗinka nan a tirsasa ka bayar, wannan ba daidai ba ne.
To sai wani cikin yake cewa mutum ne ya shigo da abu kaya kenan daga makwabciyar ƙasarsa, kuma gashi an hana shigowa da wannan abin, sai ya gamu da jami'an hana fusa ƙori suka yi yunƙurin tsaida shi ya tsere, su kuma suka bi shi garin binnasa har ya samu ya kashe mutane da dama da motar sa. Shine ke tambayar mallam waki da lakin biye indiya da kuma azumi a tsakanin su da suka biyo shi da kuma shi da
ya zahiri ne ba shi ya yi gudun ba shi ya yi gudun har ya kashe wani ko ransa za su dauka ba da haƙƙi kashe wani saboda shi ya kubuta bare yanzu magana kayan sa yake za a kwata kayan sa da za a kwaci kayan ka bai kamata a ce an halatta maka kaje har ka kashe wani ba a ce ka kashe banza su za su yi kafara kai za ka yi kafara kai da kai kisan
wannan take cewa mallam tana da mahaifiya wadda akalla ta kai shekaru 80 domin ta tsufa dan har ta samu rudiya ma kusan a koda yaushe takan yi wato fitsari wasu lokutan ma har da bayan gari a jikinta shine take tambaye mallam ya hukuncin sallar wannan mahaifiyar ta
dan har hankalinta yana nan bai gushe ba wato tana sane da abin da take yi to koda tana yin bawali ko ga'idi a cikinta za a kawar mata da shi a mata tsafta gwargwadon abin da za a iya yi haka a sa ta yi sallar ba za ta fasa yin sallah ba dan akwai fitsari a jikinta ko wani abu sai dai waɗanda suke jinyar ta ko kula da ita har su yi kokarin su ga sun gyara mata jiki gwargwadon iya wasu sai ta yi ibadar haka
sai sakon Ibrahim Usman daga Gombe shike cewa mallam yakan ji mutane suna yawaita magana kan aradu ko kuma tsawa cewar karfi ne yake faduwa har ma makera sukan dauka su yi takobi da shi shine ke tambayar mallam ya abin yake a shari'a
a ni ban san wani shari'a da ta zo da wannan ba cewa karfi ne yake faduwa a shari'a babu wani hadisi ko wata aya da ta nuna wannan akwai hadisin da yake nuna tsawa ce ta mala'ika shi ma wannan lafazin bai inganta ba kwaya disin cewa sawa ce ta mala'ika da yake dakawa girgije tsawa wato shi yake masa tsawa to wannan tsawar da yake kora shi zuwa inda zai ruwa shi da ake jin wannan karar to shi ma wannan karin shi ma a hadisin bai inganta ba
to sai sakon Mubarak Ibrahim shi ma daga Gombe yake cewa mallam wasu jama'a ne suka da gari suka ba da lambar waya duk inda aka yi mutuwa za a sanar da su kuma su sanar da al'umma ta kafafan yada bayanai ko kuma ta sakon waya to shine ke tambaye mallam menene hukuncin yin hakan a addini
wanda ya saba wa sunna ba a san na'ayu ba san kuzuzuta sha'anin mutuwa abinda ake so shine idan mamaci ya rasu a sanar da waɗanda za suke kusa dan a zo a yi masa sutura amma ba a je a yi ta yaya ta labarin ba har kukuce kun yi wata kungiya ta yayata wannan kun yi kungiya ta sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi naha anin na'i al-amwat ya hana kuzuru ta labarin mutuwar mamaci idan labarin ya yadu ba wai wasu ne suka dau gabarin yada shi ba wannan wani abu ne daga Allah yana faruwa rasuwar mutun nan da nan ta karade ko ina amma yanzu to an yi wani shiri na musamman dan kawai labarin ya yadu to wannan baya halatta
kisa sakon Musin daga Ghana shi kuma yake cewa mallan shi dan a caba zai iya karin kudi a lokacin ruwan sama saboda shewa shi ma ruwa zai iya lalata masa mashin
to wannan kayan sa ne babur din sa ne in yace zai kara kudi nasa ne in yace zai dauka kyauta ma nasa ne ba wanda zai hana shi kawai dai abinda ake bukata shine ka tausaya kai ma Allah ya tausaya maka arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama in ka tausaya kai ma Allah sai tausaya maka kaga mutum cikin ruwa yana bukatar taimako ka dauke shi ka taimaka masa ba tare da ka nuna hadamar ka akan sa ba ganin yana da bukata sai kai ma Allah wata rana kaga ka bukaci irin wani taimako Allah ya kawo maka wanda zai taimaka maka amma in ka tsananta mutum dan ganin cewa yana cikin tsananin bukata to kai ma ran da ka tashi tsananin bukatar sai kaga Allah bai tausaya maka ba amma asali abinda ka karba a wajen sa ba a cewa ka karbi haramun tunda kayan ka ne kana da dama ka faɗi abin da kake so a biya ka
wannan yace mallam shin menene hukuncin wanda zai karbi kayan siyarwa ba tare da ya biya kuɗin gaba ɗaya ba amma ya biya kamar rabi sai bayan kayan sun kare sannan ya biya sauran kuɗin
babu komai mai kayan ne da ya bashi sai aka ya biya wani bangare na kuɗin kayan ya karba bashi aje ya sayar ya dawo masa da kuɗin sa babu komai
wani ke cewa mallam menene hukuncin wanda mahaifinsa kafin ya rasu yace duk ƴaƴan shi bai yarda wani daga cikin su yayi aikin tsa wato force ba mana aikin tsaro ba ko wani iri ne
aikin tsaro
aikin force kenan
aikin damara
damara
to a umarni ko hani na iyaye iri biyu ne. Idan iyaye suka yi umarni da abin da yake haramun ne ko suka hana abin da yake haramun suka hana abin da yake wajibi ne, to ba za a musu biyayya a nan ba. Wato uba ko uwa su yi umarni su umarci dan su da aikata haramun, su ba shi umarni da ya cutar da wani, misali ya zalunci wani, to wannan ba a musu biyayya akan wannan, ko su hana shi aikata wajibin da Allah ya dora masa wajibi. Uba ko uwa su ce in ka kara ciyar da matarka, ciyar da matarka wajibi ne, amma saboda wani abu da ya hada ka da ya hada uwar da matar, ce ka kara ciyar da ita, to in ka bi ta kai umarnin ta ka saba wa Allah. Saboda haka iyaye ba su da ikon su umarni da mummunan abu ko su hana kike ko su hana wajibi ga dan su. Idan suka yi umarni da abin da yake ba mai kyau ne, misali suka yi maka umarni da abu mai kyau, wajibi ka bi su abu mai kyau. Misali kana da kuɗi, suka ce ka je ka ba mu wani sadaka na kaza, ba abin da zai cutar da kai ba, to nan wajibi ka yi musu biyayya saboda sun umarce ka da wani abu mai kyau. Idan suka umarce ka suka hana ka wani abin da ba wajibi bane, wato ba wajibi bane sai ka yi shi, mustahabi ne, mustahabi ne yinsa, bai zama wajibi ba, sai suka umarce ka da kada ka yi, ko mubah ne ba ma kai mustahabi ba, halal ne, sai suka umarce ka da kada ka yi, to anan shi ba sai ka yi musu biyayya, don biyayya gare su wajibi ce, yin kai ga wancan abin mustahabi ne, ba za ka rinjaye da mustahabi ba akan wajibi. To in ka duba yin sana'ar damara, shiga aikin damara ba wajibi ba ne, amma yi musu biyayya wajibi ne, saboda sai ka hakura, sai ka nemi wata sana'ar don ba ka samu albarkar yi musu biyayya. Da a ce aikin damarar ya zama wajibi a kanka, to ba su isa su hana ka ba, amma aikin damara bai zama wajibi a kanka ba. Akwai da yawa waɗanda suna ta nema, wataƙila ma kai ɗin ma za ka je ka nema ɗin ba ka samu ba. Saboda haka ba wai wani abu ne da ya zama wajibi a kanka ba, balle lantana ka ce yi musu biyayya a nan yana za ka bar wajibi ne. Saboda haka ba laifi, abu ne mai kyau ƙwarai daga suka kiyaye, sai ka nemi abin da wataƙila ka samu albarkarsa ta nan.
Wani ke ce malam, menene ingancin maganar da ke cewar yin shara ko wanki da dare yana kawo talauci?
Wannan bolanka ne kawai, camfi ne, ba shi da asali.
To shi kuma ne ke cewa shi malam ma'aikaci ne, an ɗauke masa nauyi na magani a asibiti a ma'aikatar da yake aiki. To ya ce wani lokacin zai kan ga 'yan uwa ba su da halin ɗaukar nauyin kansa a asibitin, shin zai iya taimaka musu ta hanyar wannan ma'aikatar tasu?
Idan tsarin ma'aikatar ya yarda da haka, in a tsarin ma'aikatar ya yarda ka kawo wani ba kai ba, shi ma a yi masa taimako kamar yadda ake maka, shikenan babu laifi. Amma ya zanto a tsarin ma'aikatar laifi ne, to bai kamata kai ba, domin almuslimuna ala shurutihim, duk musulmi suka haɗu kan wani abu suka yi sharaɗi, to ba halatta wani daga cikin waɗanda suka sa hannu akan wannan sharaɗin ya kare sharaɗin.
To sai ne shi kuma yake cewa malam, menene hukuncin wani nau'i na bashin kuɗi da manoma ke amsa bayan sun cire amfanin gona su biya da abin da suka noma?
Babu komai, ya halatta su karɓi kuɗi akan cewa in suka yi noma su ba da abin da suka noma, babu komai, ya halatta.
Wannan ya ce malam, shi kuma yana tambaya ne akan aure tsakanin Kirista namiji da kuma musulma mace. Ya ce idan shi Kiristan ya amince an yi takardu a kotu cewar 'ya'yansa za su kasance musulmai har bayan ransa, shin wani auren idan an yi shi bisa wannan sharaɗin ya ɗauru?
In ya amince, Allah bai amince ba. Allah bai halatta aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba, sawa'un Kirista ne ko wani addini yake, dai ba musulmi ba ne, Allah bai halatta mace ta abin nan ta auri wanda ba musulmi. Lahunna hillu lahum wa lahum yuhilluna lahunna, rusa bai halatta su zauna a matsayin mata da miji ba. An ajiye namiji musulmi ya auri wacce take ba musulma ba, wato wacce take addinin Kirista ko addinin Yahudanci, an yarda su ya aure ta, saboda shi namiji a ka'ida shi ne a sama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Amma in ita mace ta aure namiji, to ita a kasan ta take, ya zanto ba musulmi bane. Saboda haka wannan yarjejeniya ba za ta halatta abin da Allah ya haramta, wanda Allah bai halal bai halatta ba abinda Allah ya haramta ba za ta yarjejeniya su ba ta halatta musu ba saboda haka idan mace musulma ta auri wanda yake kirista ko wani wanda yake wani addini ba musulmi ba to zaman lalata suke ba zaman aure suke ba
to su ne ki tamalin shi dan kasuwa ne wani lokacin yana da kayayyaki masu sauki sai farashin su ya tashi a kasuwa ko da wani farashi ya halatta ya sayar da kayayyakin nan tsohon farashin mai sauki ko kuwa yanda farashin ya koma a kasuwa mai tsada
duk abu in naka ne in dai abu naka ne mallakar ka ne to musulunci bai tsayare maka farashin da zaka sayar ba ba a haramta ba a hana ka ka sayar da farashin da kai kake ganin yayi maka ba musulunci bai sa maka wani farashi yace sai a shi zaka sayar ba ce ai farashin kasuwa kaza ne da haka kaka ƙara in ka ƙara ka ci haramun a ya danganta da waye yake so waye zai saya ina zaka kai ka sayar saboda ba wani haramci a ciki illa iyaka dai in kana da karfin da zaka sassauta wa mutane ka sassauta musu kai ma sai Allah ya sassauta maka amma ba wai haramun ka ci ba dan ka ƙara farashi akan kayan da ka saya da sassaukan farashi
wani ke ce mallan menene hukuncin wanda yayi ta kashe mutane na tsawon lokaci sanan daga baya ya dawo ya da makaman shi ya ci ya tuba shin kisa ne ya cancance shi ko kuwa kyalewa
duk wanda suke hiraba wato suke fashi tare mutane suna fashi Allah subhanahu wataala ya ce in aka kama su ga hukunci da za a yi musu da zai yi haribuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al ard waɗanda suke yakar Allah da manzansa wato duk mutumin da yake yakar al'umma ta hanyar fashi ta hanyar ta'addanci waɗannan Allah da manzo suke yaka to Allah ce sakamakon su an yi qattalu in an kama su a kashe su musamman ma in an same su da hanyar hannu cikin kashe-kashe to in an kama su an yi qattalu aw yusallabu ko a gicciye su gicciyewa shine a kama mutum aje a aje shi inda jama'a za su daure shi a bakin kofar gari ko abin nan har ya mutu haka ko bayan an kashe shi aje a gicce gawarsa inda kowa zai zo ya gani wannan duk kunyata ce aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf as-salb ashad wato ya fi tsanani akan a ce ka kashe an kashe shi kuma aje an shanye gawarsa inda mutane su ta kallon sa ya taulakanta ko kuma an shanya shi da rai har ya mutu wanda yafi tsanani idan ya zanto sun yi abin da yake mummuna a tarihin ta'addancin su ko kuma an tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yi musu a yanki kafafuwan su da hannun su a tarnake wato a yanki kafar dama hannun hagu ko hannun dama kafar hagu wanda idan ya zanto sata suka yi ba su taba kashe wani ba Allah ce zalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim wannan mulakanci ne da zasu gani a duniya kuma a lahira su gamu da azaba mai girma sai Allah ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim wa alamu anna Allah ghafurur rahim sai dai wadanda suka tuba kafin ku kama su idan dan fashi ya tuba kafin a kama shi to Allah ce to kaga sai Allah ce to ku sani Allah mai gafara ne ma'ana wancan hukuncin da aka faɗa shi tunda ya sallama kansa ba za a dawo a yi masa ko ɗaya daga cikin su ba abinda malamai suka ce anan in akwai kayan mutane a hannunsa a karbe kayan a mayarwa su shi amma ba za a bi shi da kisa ba ko waɗancan abubuwa shi yasa Allah ce duk wanda suka sallama kansu illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihi amma da sharadin kafin ku cin musu in sai da aka kama shi yace ya tuba wannan tuban ba zai sauke masa wancan hukunci ba amma in sallama kansa yayi wanda shine bambance hukumul hiraba da sauran laifuffuka in mutun yayi kisa yana da aboki suna zaune suna abin nan fada ya hada su ya dauko kace ba masa sai gudu daga baya kawo kansa wanda za a yi masa kisasi ba shi yake magana ba a wannan shi ya shiga cikin aikin banditry ne ana satan mutane da shi ya shiga cikin wata tawaga ne ake yin wannan abin da shi ba wai wani mutun ya nufa da suke zaune lafiya kawai lokaci daya kashe shi ba a wannan ya shiga wani aiki ne na ta'addanci sai kuma daga baya ya ji tawagabin nan ya ji wa'azi ko zuciyarsa ta karaya ko kuma gwamnati ta ba shi amnesty wato aka ce an yi musu afuwa duk wanda zai aje maka masa ya ba su afuwa to anan ba a kama mutum a kashe shi. Yawa ana cewa wasu ƴan ta'addadi sun zo sun mai ƙauyensu, to in kuna kama su ku kashe, shikenan waɗanda suke da niyyar su bi ƙauye a zauna lafiya ba su miƙa ba. A fahimci siyasar dukkan wani mai laifi, in aka ce ya aje makami za a masa afuwa, wannan yana ba wa da yawa daga ciki akwai wanda a matsa suke tsoro suke kawai in suka bar abin nan kashe su za a yi, amma yau in suka samu afuwa to za su bari, to wannan sai kuma ta sa wasu su masu zuci ta ba da kansu to ba a ce ai sun yi kaza su ma a lokacin da suke abin, ai in aka ci musu kashe su ake, su ai ba kyale su ake ba a lokacin, yadda suke kisan su ma aka same su kashe su ake yi, to yayin da suka ce sun daina to shikenan sai Allah ya ce wa alimu anna Allah ghafurur rahim.
To sai sakon Mustafa ya haɗa mun san ba yake cewa shin Annabi Isa alaihi salam da Annabi Yahya sun yi zamani tare ne?
Ibn khala ne, sun yi zamani tare, ƴaƴan khala ne, wasu sun ce ba aka ce ƴaƴan khala kamar cousin ne da mahaifiyarsa da mahaifiyar Annabi Yahya da mahaifiyar Annabi Isa kamar ya da kanwa ne. To amma yadda kuma malaman tarihi suke nunawa da mahaifiyar Maryam mahaifiyar Annabi abin da ko mahaifiyar Annabi Yahya sune suke ƴaƴan cousin din ba da Annabi Isa da Annabi Yahya ba, amma dai hadisi abin da yace hadisin Isra'i cha Ibn Khala shi yasa aka gansu a guri guda abin nan a sama ta biyu.
Tumana Allah ya saka alkhairi masu sauraronmu da kallonmu duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako, sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0415, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da haka amaradin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a koda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da littafin waɗanda suka tallafa wajen kammalawar shirin. Wannan sai da rasasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.